assistance aux prisonniers politiques.
Sashen Hausan murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa headquarter ɗin sandan Najeriya ta ce jami'anta sun cabke wasu daga cikin gungun masu tada kayar baya na kudu maso gabacin kasar da ke kashe jami'an tsaro su kuma yi awon gaba da bindigoginsu. Wata tawaga ta mawaƙan Nijar na gudanar da wani zage na musamman a wasu yankunan kasar na faɗakar da matasan kasar muhimmancin zaman lafiya. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake kyautata zato mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu 'yan kwanaki bayan an gyara wutar sakamakon wani hari da aka kai a baya. Kafin karfe 6 na safiyar Asabar agogon yankin wutar ta dauke a Maiduguri, an sake lalata manyan na'urorin lantarki biyu da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, a cewar kamfanin wutar lantarkin Najeriya a wata sanarwa. Inda dai in ba, wani jami'in kamfanin ya ce suna aiki akan maido da wutar. Ranar Larabar da ta gabata ne aka maido da wutar a birnin da ke da mutum miliyan 3 bayan da mayakan kungiyar ISWAP suka lalata na'urar wutar a ƙarshen watan Janairu, a cewar kamfanin dillancin labaran AFP. Jiya Litinin, mayakan IS suka dauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin Palma da ke arewacin Mozambique. Tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata, wanda kuma ya sa dubban mutane guduwa daga yankin. An kashe mutane da yawa a fadan da aka yi wanda aka fara a makon da ya gabata a kasar da ke kudancin nahiyar Afirka, a cewar jami'an gwamnati. A jiya Litinin, kungiyar ta IS ta fada ta kafar yada labaranta ta Amak cewa yanzu ita ke da iko da Palma, wani gari mai kimanin mutane 75,000. Wata kafa dai bata tabbatar da wannan ikirarin ba. Ranar Lahadi, jami'an Mozambique sun faɗi cewa suna faɗa da 'yan tawaye a sassa da yawa don kwato ikon wuraren. Dakaran Myanmar sun kashe mutane 3 a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke faɗin ƙasar, biyo bayan wani mummunan tashin hankali da ba a ga irinsa ba da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Fabrairu, a cewar rahotanni daga Reuters da AFP. Waɗanda suka shaida lamarin sun fadawa kafafen yada labarai cewa an kashe mutane 3 a Yangon a lokacin da jami'an tsaro suka bude wuta akan masu zanga-zangar. Jiya Litinin, masu zanga-zanga sun tattara a fadin kasar, ciki har da yankin Sageng, inda daruruwan masu makoki suka jera layi akan titina don jimamin wata ɗaliban makarantar aikin jinya 'yar shekara 20 da aka harbe har lahira a ranar Lahadi a lokacin da take taimakawa masu zanga-zangar da suka jikata. Rahotannin sun bayyana cewa jami'an tsaron Myanmar sun kashe akalla mutane 114 a ranar Asabar, yayin da gwamnatin kasar ta nuna karfin ikonta a ranar jinjinawa sojojin kasar, ranar da ake tunawa da farkon bijirewar mamayar Japan a lokacin yakin duniya na biyu a kasar. Wani binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da China game da asalin annobar COVID-19 ya ce ɗaukar cutar daga jemagu zuwa biladama ta hanyar wata dabbar ta yiwu abin da ya faru kenan, amma da wuya idan daga wata cibiyar gwaje-gwaje cutar ta samu asali, a cewar wata takardar rahoton binciken da kamfanin dillancin labaran AP ya samu. Binciken dai bai ba da sabbin bayanai ba akan yadda cutar ta bullo, kuma har yanzu akwai tambayoyi da yawa da ba a ba da amsar su ba. Amma rahoton ya ba da ƙarin bayani akan tunanin da ya sa masu binciken yanke shawarwari a rahoton. Tawagar ƙwararren ta ƙudiri aniyar zurfafa bincike a kowane ɓangaren rahoton, amma banda batun yiwuwar asalin cutar daga wata cibiyar gwaje-gwaje, wani tunani wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kawo. Rahoton ya kuma ce babu tabbas akan rawar da wata kasuwar sai da kayan ruwa ta taka a asalin cutar, inda aka fara samun mutanen farko da suka kamu da cutar. babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ce zai so ya ga bayanan da aka tattara wajen hada rahoton kafin ya tabbatar da sahihancin sa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin da ya bada izinin samar da ƙarin damar tsallaka iyaka don kai agajin jinƙai a Siriya, inda kiyasin mutum miliyan 13.4 ke buƙatar taimako. Kwamitin ya fuskanci ƙalubale da yawa masu sarƙaƙiya. Wannan baya ɗaya daga cikinsu, abinda Blinken ya faɗawa mambobin kwamitin kenan. Rayuwar mutane a Siriya ta ta'allaka ne akan samun agajin gaggawa. Ya kamata mu yi duk abin da ya dace mu samar da hanyoyin kai masa agajin, a buɗe hanyoyi ba a rufe su ba. Amurka ita ke shugabantar kwamitin sulhun a wannan watan, kuma Blinken shine wanda ya jagoranci tattaunawar watan wadda aka yi akan yanayin ayyukan jinƙai a Siriya, ƙasar da sama da shekara 10 kenan ana yakin basasa.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda hedkwatar 'yan sandar kasar ta ce jami'anta sun cafke wasu daga cikin gungun masu tada kayar baya a kudu maso gabacin kasar da ke kashe jami'an tsaro, su kuma yi awon gaba da bindigoginsu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kenan.
Hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta ce zaratan jami'anta sun sami nasarar damke 'yan tada kayar bayan nan guda 16 a cikin gungun waɗanda ake zargi da hannu dumu-dumu a tada zaune tsaye irin na kai hari ga jami'an tsaro da ma kayan aikinsu a wasu daga cikin jihohin Najeriya, musamman jihohin kudu maso gabashin ƙasar. Wannan kamen dai na gungun masu tafka aika-aikar ya biyo bayan wani hoɓɓasa ne da rundunar 'yan sandan Najeriya tare da haɗin gwiwar jami'an sojin sama da na ƙasa suka yi da nufin zaƙulo waɗanda suka fara ƙaddamar da saran kai har-hare ga jami'an tsaro da ma lalata musu kayan aiki. Binciken 'yan sandan ya alakanta waɗanda ake zargi da kai har-hare da ma kashe jami'an tsaro da kuma sace makamai, har ma da mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba, da kuma lalata kayayyakin aikin soji da 'yan sanda. Kakakin 'yan sandan Najeriya, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba, ya ce sun kwato kimanin bindigogi ƙilar AK-47 guda 9 da makalin wasu manyan bindigogi guda 5 da harsasai na AK-47 guda 48 da gidan harsasai na AK-47 guda 17 da harsasai guda 549 na AK-47 ɗin da abubuwan fashewa guda 10 da rigar da harsashi bai ratsata, na'urar sadarwa da ma dai sauran kayayyaki. Sofeta janaral na 'yan sandan ya nana da cewar rundunar 'yan sandan ba za ta sa ido ake kai wa jami'anta ko 'yan ƙasa nagari harin ta'addanci ba, bisa koma wani irin dalili ne. Yana mai cewar jami'an tsaro sun tattara muhimman bayanan sirri isasshe game da ƙalin waɗanda ke da hannu a ire-iren wannan harin ta'addanci domin zaƙulo su da kuma gurfanar da su a gaban shari'a. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, gaida Hassan da wannan rahoton. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda wasu mawakan zamani na kasar tare da tallafin wata kungiya da ke kula da kyautata rayuwar al'umma da ake kira UNDPH ke gudanar da wani kamfe na musamman na faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya a yankuna daban-daban na kasar, inda makon da ya gabata tawagar mawakan ta yada zango a birnin Damagaram. Yakubu Adamu da ake kira Black Miller na ɗaya daga cikin mawakan, ya kuma yi wa wakilin muryar Amurka da Damagaram Tamar Abadi ƙarin bayani game da wannan kamfe.
To dalilin fitowar tamu dai mun fito tun wanga wata yana da kwana 15 da babban birnin Yamai. Kiyasan ko ina Afirka in an yi kamar zaɓe haka, ana so a zanga hankalin mutane don a kiyaye da fitinoni da ake shi ne mun ɓangaren mun ko ɗauka a fannin farafula da ƙungiyar babban ƙungiyar muke aiki da ita ita UNDPH kamar ƙungiya ta mai kula da bunƙasa ɗan adam a tushe kamar cikin karkara duk abin da ya kamata fannin tattalin arziki. Shi ne mun ma mun kai hange mun kake to ya kamata mu kawata mu gudunmuwa biskan kwanciyar hankalin ƙasarmu daga ahara da tsakan kuma da karshen ma kamar shine ake cewa post electoral bayan election mun ga hankalin mutane suka kwanci hankalin kasan fannin da mun ku doka mai armashi shine fannin matasa da mata da yan kitace dai ba duk inda aka yi rigima Allah ya kiyaye biskan su ne ilimin take faduwa shine mun ku ce to mun ga hankalin mu matasa ne wa kwace da ke dake da rairaye muna ga hankalin matasa kuma hankalin mata da kasu bare arudanesu dan su zan asa su hanyar da ba hanyar daidai ba
su kuma mata ha
to mata kya san an take su ne uwaye fannin kyan in kidiba gargadi fannin tarbiya ta komai muke cewa kenan yau in kita kidiba a kashin 100 suna da ina ga wajen 54 kenan duk abin an ga doka yau hanyar ta fite kamar muke da kasar da mu da abin da aka sa duk kya san an take duk abin mata ga so shine Allah ga so kenan su kokarin da mata ga abin ga su sa kansu cikin fannin ake cewa election kuma na buyu zabe kuma na duk abin da ya kasance ke kya san make da gida na horo in kike kalkayi inda ya samu horon kware bayyaye kai an hanya alheri ne kaga shi sa muke jawo hankalin mata kuma su ma muke musu babban nauyi ne gare su wajen jawo hankalin matasa da su da kansu ma dan ya kasance rurigima Allah ya kiyaye in ta taso ya kasance ba ta shafe su ba kuma ta shafe matasa ba dan mun ga kokarin da yau mata suke yi alhamdulillah duk inda an ka dauka ko wajen hanyar tattalin arziki ne ko ina da yau shine a gaba kuma in kita ki diba kuma da shine ake amfana wani bi a cikin hanyoyin rigima shine muke cewa don kamar wa'azi ne tuna suwa ne muke yi musu dan a jawo hankalin mutane gaba da
kamar ta hanyar waka je kuke yin shi wannan waye kai naku ko kuma a'a wata wasu abubuwa ne kuke yi dan ku samu ku waye kan mutane
to kya san da mu dai abin da muke kamar babban taro ne muke yi kamar shine ake kira spectacle na wasanni haka to dan saboda fannin waga annoba da ta shigo ta coronavirus shi sa muka ce to yanzu ba mu yi tara mutane ne buskan raduka muna aiki da raduka program dan mu samu kamar buskan radio duka communautaire ko privé mu doki kamar
na
karkara ko mai zaman kanshin nan ya kasance mun doki kamar awa guda haka amma sai a ba mutane lokaci kowa ya kana shi gudunmuwa in tambayoyi ne gare ka ka tambaya in kokarin gudunmuwa ne zaka ka ra'ayinka zaka bada haka ne muke tun yau ya zan dai bakwai bai kuma sai muke alhamdulillah duk inda mun kai sai kaga wani bi ma mu da kanmu ma muna so mu yi magana sai a hana mun magana ma ko je mun yi biskan radio cikin ina gani hana mun ma an kai magana kaga wani sai ya doki magana abin yake mu abin mun ku rubuta kin wakokin mu sai kamar ƙari ne ma suke mun ma abin suke bada mai armashi kwarai wannan ya sa zukiyoyi mu kuma yana ba mu kuzari abin da muke yi ko muhimmancin da aka gare shi dai kamar dan shi kowa muna tuna mishi ne da babban riga babban nauyi ne gare shi biskan kwance hankali
Yakubu Adamu kenan da ake kira Black Mailer ɗaya daga cikin mawaƙan Nijar a hira su da Tamar Abari to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka dake birnin Yamai ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana samu mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin yan kasa da hukuma
yan kasa da hukuma
ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yau shine komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne
Masurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Watanni biyu kenan akwai kuma fota uku an cire sunansu yanzu su ba su da albashi. Mun zo mun zauna mu inda ba su nan a cikin TV da 24 mun kokari mun tantance su yanzu haka duka sunayen su ya samu fitowa saboda wannan cuta na COVID-19 shekara da ya wuce sai zamana sai an hada abin da ya zo mana daga Abuja na wata biyu sana iya biyan wata daya.
Masu sauraro yau shirin zai leka jihar Nasarawa ne da ke tsakiyar Najeriya domin jin korafin ma'aikatan kananan hukumomin jihar waɗanda ke fama da kalubalen albashi a dakace mu.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na sasamura. ya zamanto da ne mai himma bisa sabu gare kyauta ta al'umma kan an haka ba gauran hamma talakawa ba wani mai rama.
Masu saurare, har yanzu ana ci gaba da samun kalubale dangane da lamuran albashin ma'aikata a Najeriya, musamman ma'aikatan gwamnati, walau a matakin tarayya ko na jiha ko kuma ma matakan ƙananan hukumomi. Duk kuwa da ƙoƙarin da gwamnatocin ke cewa suna yi domin daidaita wannan al'amari. Kusan kowace jiha a Najeriya ba ta rasa kalubale irin nata kan batun da ya shafi sha'anin albashin ma'aikata, kama daga yawan albashin zuwa biyan sa a kan lokaci, ko kuma ma zancen tartibin lissafin yawan ma'aikatan, ko kuma ɗaukar su bisa cancanta ko rashinta. A galibin lokuta wannan yanayi ya fi tsamari a matakan ƙananan hukumomi, lamarin da kan sanya kusan kowace gwamnati idan ta zo madafin iko ta yi ƙoƙarin aikin ƙidayar ma'aikata da nufin tantance su, al'amarin da a mafi yawancin lokuta ke jefa rayuwar ma'aikatan cikin yanayi na halin ƙaƙa na kai. Yanzu haka dai irin wannan yanayi ne ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Nasarawa suka tsinci kansu a ciki.
Watanni biyu kenan akwai kuma mafota uku yanzu su ba su da albashi. To haka kawai suka ji an ce an cire sunanku ba tare da wani labari ba da sauransu. Wani lokaci a ce ba san tai ma za a ba ku, in kun ki karba a tura shi haka din nan ba tare da izininku ba. Mun kai ku ke kirkirkin union ina abin an fi karfinsu. To muke so ma za a akwai protein da muka ana shirye-shirye wannan makon za mu shiga nan za a fara za a yi zanga-zanga farai.
Me kuke so ku gabatar a zanga-zanga?
Zanga-zanga din cewa yanayin rashin biyanmu da ba a yi a kan lokaci, har kuma wata biyu ya wuce ba maso. Da akwai kuma ariya tunamu na baya wadda an deny tun zamanin tsohon gona duk mu abin muna bukata a mar mana da su. Da kuma koke-kokenmu yawan sikirin da ake mana wadda ba gairan ba dalili a ɗauki lokaci ba sakamakon wannan sikirinin ba ma jin daɗi duk za a gabatar da shi a wannan zanga-zanga. Ya kasance yanzu matayenmu duk sun fifita, ‘ya’yanmu yanzu ba hadinmu kai su kuɗin maganan kuɗin makaranta baki ake binmu da sauransu.
Amma kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin ta Najeriya reshen Nasarawa ta ce tana bibiyar wannan batu, kuma nan ba da jimawa ba tana sa ran za a warware wannan matsala baki ɗayanta, kamar yadda shugaban kungiyar kwamarshar Habilu Raka da muke faɗi. A zanta wasu da abokiyar aiki Zainab Babaji.
Akwai kwamitin din da mai girma gonan jihar Nasarawa injiniya Isli ya yi, wanda mu da nake maganan nan ni memba ne a ciki. Kungiyoyi na ƙananan hukumomi guda uku memba ne a ciki. Alhamdulillahi wannan kwamitin mun zazzagaya duka ƙananan hukumomi. Mun zo mun zauna su waɗanda ba su nan a cikin TV na 2012 mun kokari mun tantance su. Yanzu haka duka sunayen su ya samu fitowa. Wannan da ya rike mana yanzu kuma a ƙara sa shi ne an za a yi tajin da an yi tajin a samu wasu da an kurakure shi ne muka yi nufin ministry of local government. Muka yarda cewa in Allah ya yarda ranar Talata za mu dawo nan gama jaririya nan za mu sa hannu sai a duk report ɗin a ce ma gona a ga baiwa gona gona zai ba da akuban ina ba da sa hannu kuma mu sa dawo da shi ya umarci ƙananan hukumomi in Allah ya yarda wannan wata da muke cikin nan albashi da za a jiya wannan wata da za a ankawa da cikin nan za a jiya Allah ya yarda.
To akwai waɗanda suka min bayanin cewa wato tun watan Satumba ne ko Oktoba ne na bara ba su samu albashi ba, kuna da sanin
wannan? Eh, muna so ne wannan commission kenan. Eh, akwai wayan su da an fara fitowa da sunaye za ka suka zama to commission ba ga sunan su ba a takardar da aka fitar da shi na biyan kuɗi shi ne muna kira wannan commission kenan. Sai kuma akwai wayan su da an saki fitarwa da wannan takarda na biyu za a kira shi wannan division. Amma domin kikira su wayan mu zo mu cancance su muka sun kawo takardun kotu sun rantsuwa cewa shekarar su kaza ne.
To amma me yake kawo tsaiko a ganinka wajen biyan wannan albashin?
To a lokacin da mun zo suna mana bayani cewa a ƙananan hukumomi GPM da GFS wato shugabannin mulkin ƙananan hukumomi da shugabannin ɓangaren kuɗi sun zo an ce su kawo sunaye na mutanen da suka yi ritaya ko suka mutu tun daga 2012. Idan aka kawo zuwa yanzu sai a ga nawa ne kudin nawa ne kuwa ya kamata a ce an cire. Izinin Allah yanzu an fara jiya kudi za mu samu damuwa kuma mai sha.
Kwamarashar Habilu Adamu kenan shugaban reshen jihar Nasarawa na kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya. za mu ji ƙarin bayani dangane da abin da gwamnati ke yi akan wannan batu. A dakace mu
a ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu ba abu kiraraita, da rashin aiki daga labaita, koyawan banza ko sata. A ƙasa duka kan ba tarbiyya, ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya, da kwafa da rashin tuna can baya.
To dangane da wannan sarkakkiyar sha'anin albashin ma'aikata a jihar Nasarawan Najeriya ne, abokiyar aiki Zainab Babaji ta je ta bakin shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar ta Nasarawa, wato Algon, Honorable Aminu Mu'az mai fata.
Kin san saboda wannan cuta na COVID-19 shekara da ya wuce sai zamana sai an haɗa abin da ya zo mana daga Abuja na wata biyu sana iya biyan wata ɗaya. To an kai wata hudu ana samun wannan shortage ɗin. To a dalilin haka sai ya zamana kin ga ma'aikata na ƙananan hukumomi sun biyo albashi na watanni biyu, tunda sai da aka haɗa biyu a biya ta kare biyu a biya ɗaya. A ganin haka shi ya sa kamar yadda na faɗa shi mai girma gwamna sai ce a bincika. To daga nan aka sa bincike sai aka gano abubuwa da yawa, wato sai report na wucin gadi sai nuna cewa albashi da da muke biya ₦1,300,000 da wani abu, sai nuna za a iya biya ₦1,000,000 ne da ₦80,000,000. To sai aka ɗauki wannan shi ne ake amfani da shi, kuma yasa aka kafa kwamiti na bincike. To an yi aiki ana kai. To ganin haka ma saboda ƙorafi da wanda su sunansu an samu akwai mishkila, suna ce musu omission, wani suna ce ko an rage musu albashi da sauransu, shi ne kwamishina ma ya matsa a kai. Har ya kai ga wannan watan ma wanda kwamishina ke faɗi shi cewa ana son a kawo report na wucin gadi na tantancewa da wa'anda suna omission ɗin nan, da kuma wa'anda su kuma suka kawo korafi. To a wannan ne in aka yi insha Allahu za a samu wa'anda suka ce ba a samu an biya su, har in an tantance mutum an tabbatar da shi ma'aikacin na karamin hukuma shi kenan za a biya shi daga wannan wata in Allah ya yarda. Amma wannan report ɗin sai idan an kai wa gwamnati kuna in ya bada amincewa kamin a yi amfani da ita.
Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya a jihar Nasarawa kenan Algon, Honorable Aminu Mu'az mai fata, kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu.
Afirka mutum ne 'yan dacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci.
Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim, yanzu kuma ga Suleiman Mumunu Barma dauke da sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Levelman, wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta tilastawa ɗalibai sama da 22,000 zaman gida a yankin Tilaberi, inda makarantu 312 suka rufe kofofinsu sakamakon tashin hankalin da ya tilasta wa mutane sama da 100,000 tserewa daga matsugunansu. Jaridar ta ce wani rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai ya yi nuni da cewa garuruwa akalla 20 na jihar Tilaberi ne suka fada cikin halin rashin karatun yara, yankin da a ɗaya ɓangare aka gano mutane 511,000 da ke fama da ƙarancin abinci, yayin da wasu fiye da 30,000 ke fuskantar rashin asibiti, yayin da ake fama da annobar cutar dusa da sankarau da corona. Jaridar AIR M4 ta bayyana cewa Jami'an tsaro sun gano wasu manyan makaman yaƙi da aka ɓoye a wani kogon dutse da ke a tazarar kilomita 50 a arewa maso gabacin garin Arlit. Jaridar ta ce waɗannan makamai sun haɗa da wata bindiga mai aman wuta ƙilar LRM da MJ3 waɗanda masana ke jera su a sahun irin na kare dangi. Sai dai kawo yanzu ba a tabbatar da mamallakin waɗannan makamai ba. Arewacin Arlit wani yanki ne da ya ƙaurin suna, kasancewarsa wani burtalin da masu safarar miyagun abubuwa ke amfani da shi wajen kai da kawo a tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Jaridar Lanketer na cewa yawaitar hare-haren ta'addanci a jamhuriyar Nijar ya janyo ayar tambaya game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen warware wannan matsala da ke ci gaba da laƙume rayukan bayan Allah. Shin kamata ya yi a sasanta da waɗanda ke kiran kansu mayakan jihadi? Jaridar ta ce rashin tabbatar da tsaro a wasu yankunan wannan ƙasa na daga cikin matsalolin da ake ganin sun fuskari shugaba Isu Muhammadu mai barin gado warwarewa, yayin da a ɗaya ɓangare bayanai ke nunin matsalar ta fi ƙarfin rundunonin ƙasashen yammacin da ke da sansani a yankin Sahel. Mu rufe sharhin da jaridar Le Sahel wacce ke cewa shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu mai barin gado ya ƙuduri aniyar kafa gidauniya mai sunan Fondation Isu Muhammadu, wacce ya ce zai gabatar wa ofishin ministan cikin gida takardun kafuwarta a ranar 5 ga watan Afrilu, wato kwanaki 3 kenan bayan ya sauka daga kujerar shugabancin ƙasa da ya shafa shekaru 10 a kanta. Jaridar ta ce gidauniyar mai hangen haɗa kan al'ummomin Afirka na fatan gudanar da ayyukan ƙarfafa zaman lafiya da bunƙasa demokradiyya a wannan nahiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Domin barewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau, don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kadarce ni dan cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru.
To za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Wannan wata ne ake cika shekaru 14 a batun tsohon jami'in tsaron hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Robert Levinson. A watan Disamba bara, Amurka ta kaga batakunkumi kan wasu manyan jami'an ma'aikatan leken asirin Iran da kuma jami'an tsaro da suke da hannu dumu-dumu a cikin sace shi, kuma ake tunanin Bob Levinson ya mutu. Amma ba a rufe wannan shari'a ba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce ya yi magana tare da iyalan Levinson kwanan nan. Tun lokacin da aka sace shi a shekarar 2007, Levinson bai samu halartar aurarraki da kuma bikin haihuwar jikokinsa ba. Iyalan Levinson sun ci gaba da neman amsa kan abin da ya faru bayan ya tafi tsibirin Kish a Iran shekaru 14 da suka gabata. Yanzu haka ma akwai wasu Amurkawa da aka kulla wa sharri a Iran, ɗaya daga cikinsu shi ne Bakar Namazi. Gwamnatin Iran ta saki ba Amurkan ɗan asalin Iran mai shekaru 84 da haihuwa daga gidan kurkuku a shekarar 2018 saboda yana fama da tsananin rashin lafiya, amma sun haramta masa barin ƙasar duk da an yi masa afuwa na sauran wa'adin zamansa a gidan kurkukun a shekarar da ta gabata. An tsare Bakar Namazi na tsawon shekaru 5 da suka gabata bayan da ya je Iran don kaiwa ɗansa Shimak ziyara, wanda ɗan kasuwa ne da aka tsare bisa kuskure a Iran a cikin shekarar 2015. A bikin tunawa da kama Bakar Namazi, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan harkokin garkuwa da mutane Roger Castings ya wallafa a shafinsa na Twitter yana cewa yau ma rana ce ta bakin ciki at Prize Namazis, yayin da wannan iyalai Amurka suke ci gaba da rabuwa. Shekaru 5 kenan Iran tana rike da ba Amurkan Bakar Namazi, yayin da ɗansa ba Amurke shi ne ake tsare da shi bisa kuskure a gidan yarin Abin. Dole ne Iran ta ba su dama su sake haduwa tare cikin 'yanci. Sakatare Blinken ya bayyana cewa muna kira ga gwamnatin Iran da ta samar da amsoshi sahihai game da abin da ya faru da Bob Levinson, sannan kuma su hanzarta sako dukan Amurkawa da ke tsara Iran ba bisa ka'ida ba. Dole ne a daina tsare mutane ta hanyar siyasa ba gaira ba dalili ba tare da bata lokaci ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi ne ke ce ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.